Mantasabu.
Kotu ta yi watsi da roƙon da lauyan Saminu Umarin ta ambaye a gabanta wani matashi da ake zargin yayi wa wata matashiya rotsa da kwalba sakamakon wata sa'insa da ta hada su ya sami gurbin zama a gidan yari. An zargi wani malami da wuce gona da iri, lamarin da ya jawo masa samun gurbin zama a gidan kasu.
Allah ka tsare mu aikin koda ta diwa,
mata sabo
shari'a kullum dai ba ta karewa,
mata sabo
in an ce bar laifi kar kai sharewa,
mata sabo
komai za kai gaskiya ka zama rikewa,
mata sabo
komai sabon kai da kuliya ka sani ba shi da sabo.
Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin na Mantasabu da ke kawo muku al'amuran da suka shafi harkokin shari'a baya ga tsage gaskiya komai ɗacinta. Shirin dai yana zuwa muku ne a kowace rana Asabar a kuma daidai irin wannan lokaci wanda ni Abubakar Sabo zan gabatar da shi. Shirin namu na yau zai faro ne da babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a post office, inda ta ci gaba da sauraron ƙaran nan da wani ɗan kasuwa a nan jihar Kano, Alhaji Ibrahim Muhammad Shahada, ya shigar yana ƙarar wasu 'yan kasuwa biyu da suka haɗar da Alhaji Muhammad Rabiu mai yin kasuwanci a Beirut Road, sai kuma Alhaji Saminu Umarin Tambo ɗan kasuwa a kasuwar Kantin Kwari. A zaman kotun dai, kotun ta yi ƙwarya-ƙwaryar hukunci, inda ta yi watsi da roƙon da lauyan Umarin Tambo wanda ake ƙara na biyu yayi, wato Saminu Umarin Tambo, dangane da dakatar da ci gaba da sauraron ƙarar har sai lokacin da kotun da suka ɗauka ƙara ta yi hukunci. Bayan fitowa daga kotun, mun zanta da lauyan mai ƙara, Barista Sale Idris Bello, wanda ya yi mana ƙarin haske.
To, yau kotu ta zauna kuma cikin rahama da taimakon Allah Ta'ala, kotu ta ba da ruling, wato ta ba da ƙwarya-ƙwaryar hukunci akan wani nema da shi lauyan wanda aka yi ƙara na biyu, wato Alhaji Saminu Umarin Tambo, neman da ya yi. To, yau ƙwarya-ƙwaryar hukunci aka bayar akan haka. To, dama shi neman da ya yi, ya yi nema ne, yana roƙon ita wannan kotu mai girma da adalci ta dakatar da bin sawun shari'ar da take, ma'ana ta tsaya cak, ta ɗauke alƙaluminanta, ta daina sauraron shari'ar nan har sai lokacin da ita kotun appeal, wato ta ba da hukuncinta a kan appeal ɗin da shi wanda aka yi ƙara na biyu ya shigar a babbar kotun jiha, cewa da'awar mai ƙara ba ta tsaya ba da sauransu. So, sai wannan neman ya kuma tallafi nemansa da rantsuwar mashi, kuma aka a zaman da aka yi na baya can aka waye mu, muka mai da martani, muka ce ai rantsuwar mashin da i gaba ɗaya ma gurɓatacciya ce, ya lalata ta saboda ya yi wasu jawabai waɗanda doka ba ta ba da dama a yi wannan jawaban a cikin rantsuwar mashi ba. Saboda haka kuma aka ba shi dama ya sake mai da martani akan doren shari'a. To, shine kotu ta ɗaga zuwa yau don ta yi nazari, ta faɗi ra'ayinta, ta kuma yi nazari, ta kuma duba dalilan da muka bayar da dalilan da ya bayar da dalilan da shi lauyan wanda aka yi ƙara na farko shi ma ya bayar. Ƙarshe ta fitar da matsaya bayan ta karanta, wato ta yi watsi da neman da shi lauyan wanda aka yi ƙara na biyu, wato Alhaji Saminu Umarin Tambo, neman da suka yi na kotu ta dakatar da sauraron shari'ar, ta yi watsi da shi, kenan kotu za ta ci gaba da sauraron shari'a.
Shi ma lauyan wanda ake ƙara na biyu, Barista Rabi Sa'idiri Jallemu, ya magantu.
Wannan ruling da kotu ta yi ko ince ƙwarya-ƙwaryar hukunci, alhamdulillahi mu yi mana daɗi, domin daman abinda muke fata a dai tabbatar da adalci ga mai ƙara da wanda ake ƙara da kuma al'umma gari baki ɗaya. Da haka kotu ta tabbatar da cewa za ta gaba da jin shari'a, ta babu wani abu da zai dakatar da ita har sai ta ga oda daga kotun babbar jiha ta jihar Kano. Idan ba ta ga wani oda ba ko wani abu, za ta ci gaba da yin shari'ar ta domin tabbatar da adalci. Wannan shine abinda kotu ta yi hukunci a kai.
Shi aka sa domin ci gaba.
Domin a ci gaba da wannan shari'a zuwa 6 ga wata aka sa, watan 5.
Kotun dai ta sanya 6 ga watan gobe na wannan shekara da muke ciki don ci gaba. Daga babbar kotun shari'ar musuluncin kuma, bari mu za ku ɗaga gaba kaɗan. zuwa kotun majistire mai lamba 12 da ke zamanta a sakatariya Audu Baku ƙarƙashin mai shari'a Rakiya Lami Sani, inda wani malami mai suna Lurwan Tasiu ya gurfana a gaban kotun bisa tuhumarsa da ake yi akan wasu kuɗi kusan naira miliyan 3 wanda aka ce ya karɓa a hannun wani matashi ta hanyar surkulle da zummar zai yi masa addu'a kasuwancin sai sake haɓaka. Tuhumar dai ta nuna cewa Malam Lurwan ya sa matashin ya yi canjin dalar Amurka ta sama da naira miliyan 2 ya kai wani wuri ya ajiye, sannan kuma ya sake cewa ya kai wasu kudaden sama da naira 400,000 wani wuri ya sake ajiyewa. Sai dai ko da ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Alfa ya karanta wa Malam Lurwan kunshin tuhumar da ake yi masa, sai ya musanta cewa ya karɓi wancan kuɗi a hannun matashin mai suna Awwalu Alhassan. Da matashin Awwalu Alhassan ya ayyana cewa ya karɓa a hannunsa, inda ya ce shi abin da ya sani kawai sun yi maganganu da matashin ta wayar salula. Mun kuma zanta da matashin bayan fitowa daga kotun wanda ya ƙarin haske.
Wannan mutumin mai suna Lurwan Tasiu, akwai wata kakata wadda take a unguwar Kwacile. Ni ban san shi ba, ban taɓa ganinsa ba. To wani lokaci tana zuwa gidanmu bayan rasuwar mahaifina, har ta ɗan kawo mana ɗan abubuwa dai na wani abu wanda yake na zumunci a tsakani. Wata rana ina gudanar da harkar kasuwanci na a kasuwar Civic Center ta yin zumunci. To na da gida sai in ganta, sai take samun mahaifiya ta ce mata cewar tunda Sa'ulu suna harkar kasuwanci ba karatu suka ci gaba ba, to shi abu yana wafa shi, ni kuma Awwalu ina Civic Center ina harkar zumunci, wance me zai hana ki haɗa shi da Malam Lurwanu ya zamanto yana ɗan yi musu taimako haka ɓangaren kasuwancinsa don hurɗa da jama'a. To a tilibirin abin da ya haɗa mu da shi kenan. To ina ɗan zuwa zan sa neman ya ɗan bani ɗan taimako haka na rubutu ko wannan na tone amfani da shi. To ashe shi duk abin da yake yi nema na yake yi tsawon wata 8 ko 9 yana ta bani abubuwa da sunan taimako a kaina. To nema na yake ya samu nasara a kaina, shine haji wannan abu ya faru, shine wannan abun da ya faru na aka kudade wanda ma na kasuwanci ne na bangaren abokanan kasuwanci na, suka umarce ni da in samu wannan kudi a Alkur'ani in canji dala in zuba in kai nan gaban unguwar Sukurna in titire jan lemo na ajiye a bakin bisha, zan dauki wani sako. To ne wannan na ajiye wannan kudade na wani ajiye su a wannan guri. To ba a gindin bisha nan gaban unguwar shi Lurwa ne shi ya kira na da wani layi wanda yake ban sabon layi ne a wannan lokacin. Kacin jidalan Najeriya kimanin naira miliyan 2,600,000, akwai kuma naira 400,000 da na kai ta nan BUK new size. Kin na kai wannan kudin zan ga sako ina zai ko in dauko shi a leda, in na zo na ajiye shi a gida kan na buɗa. To ƙarshe dai in ce ma abin da yake nufi, ina zai na dauko sako a leda, ina budewa a wannan lokaci na bude na gani sai na ga kuɗi kamar canjin dala ta Amurka. To amma me da ka bude wannan, yace in rufe ta, tunda na rufe ta tunda communication ne na waya, da na rufe ta ban sake yin amfani da ita ba, sai na ajiye ta a daki na, wato a gurin da nake sa kayana kamar akwati ko kowa. To bayan yi wannan, sanda na kai wannan 400,000 shine na ƙarshe da wannan ajiyar canjin kuɗaɗe dala ɗin nan nasu da na ɗauko da suna haɗa na mai da wannan abun. Yanda na gane cewa da shi muke waya, layin da na fice ya kirawo ni layin a lokacin magulo ɗina, daga mai bani siminti sai shi Lurwan suke da wannan layin na, kuma sannan Alkur'ani da yake haɗe da kuɗina da wannan farin kyalle da ya bayar na an same shi a cikin gidansa, halalun kuma ba a gidansa suke ba, su haɗe suke da Kur'ani da farin kyalle da kuɗi.
Ko da muka waiwayi malamin sai gum da bakinsa, mai shari'a Rakiya Lami Sani ta yi umarnin da a tsare shi a gidan yari har zuwa 17 ga watan gobe na wannan shekara da muke ciki don ci gaba. Allah kyauta ya kuma sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Daga kotun majistirin kuma bari mu gangara zuwa kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Brigade PRP ƙarƙashin shehin malami Mujtaba Abdulkadir, inda kotun ta samawa wani matashi mai suna Halliru Isa gurbin zama a gidan yari sakamakon rotsa da kwalba da yi wa wata matashiya mai suna Hadiza Muhammad. Wakilinmu Tijjani Adamu shine wanda zai kawo mana yadda ta wakana a kotun.
Da fara dai ana zargin matashiyar Isa da sanadin jiwa wata matashiya ciwo mai suna Binta Muhammad a gefen kunnanta ta hanyar cika mata kwalba sakamakon wata ƴar tangarda da ta faru a tsakaninsu. Lamarin da matashiyar ta ga ba za ta lamunta ba, ta kuma yi ƙararsa a wajen ƴan sanda na gwagwarwa, inda su kuma suka kammala bincike suka tura su zuwa kotu. Sai dai koda ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Abdullahi ya karanta masa kunshin tuhumar, sai ya musanta, inda ya ce abin da ya sani kawai shine lokacin da suke fadan matashiyar ta dau kwalba da nufin za ta buga masa, sai kawai sai tsiye kwashe ta ta fadi akan kwalbar, kamar yadda ya bayyana jim kadan bayan fitowa daga kotun.
Wanda ya ja kan wannan fata baiwar Allah ce.
Ya sunanta?
Mu a gidan da muke gida ne yare da Hausawa a nan dakunan mu suke. To su kuma haka maza haka sukan dan neman su kawo su gidan su, kuma yara ne masu tanya wace a wace. Ana ji na to ikon Allah sau tari tsakar dare sukan zuwa su kwanta a dakuna, ma wani zubin ba ma san sun shigo ba. Ran nan sun fito tsakar dare za su fita yawon su, mu kuma muna kwakwance a waje, suka ga ma'aikata suka dawo da gudu suka dawo cikin gida, sai muka yi musu magana.
Misalin
ƙarfe bi saura, mu kuma muna waje a kwanci, suka faɗo cikin gida da gudu sai muka yi musu magana. Ya kuke haka, wanda ba ruwan shi ai ku goga mai, sai wanda daga cikin mai ta yi sai mu har ɗaya daga cikin su ka kusa ke mana irin wannan tunda sun kai su hudu. Kuna ji na a sai suka kada kan suka tafiya su gari ya waye suna dawa sai suka ta zage zage a cikin unguwa. Su ne waye sun sa an yi maganin duk wani shege da yake a cikin layin nan, duk wanda ya ma sanadin aka taba su ko aka taba su sai sun yi maganin sa. Ina zaune ina karya, sai ce ke ki bar gabana ki daina wannan zage-zagen ki koma daga can ki. Ita baggurin ta je ta samu wanda ya ajiye su, sai take gaya mai ai ga abin da ya faru, shi kuma sai ce musu to su je su ɗebo ma'aikata. Sai je suka ɗebo ma'aikata aka zo aka kamo inda babu wani a cikin gidan, in babu wani kenan. Gari ya waye muka musu magana akan me za mu musu magana, kwaɗamsu yarinyar nan ta kama zagi na. Zagin da ta kama ni kuma ta na kwaɗa mata mari, na yi ɗauko kwalba, ta to da gudu san tsiye kwashe ta, kwalbar ta fashe, shi ne ta yi mata rauni. Ana
menene tabbacin wannan abin da ka faɗa haka ne ya faru?
Abin da ya sa na gaya ma haka ne ya faru, abin da ya faru kenan. Ku kaɗan ba ƙageni ban yi wa wata
ƙage. Akwai mutane a gurin lokacin da abin ya faru?
A lokacin da ta taho da kwalbar ta fashe, akwai mutane mana. A cikin gida ne.
Wanda misali ɗin kotu ta nemi ce wasu su ba da shaidar cewar da abin da ya faru za su iya zuwa.
Akwai irin su inda mun yanzu na ce ma na kwatanta ma gidan. In ka je gidan za ka iya tambaya ina wani da wani ko kuma ina wanci.
To amma ba ka ganin cewar ita mace ne ko su mata ne, me yasa kai a matsayinka namiji za ka dakata su?
Ni ba na dakata su ba ne. Misali cikin gida ne wanda muke a ciki, in fa ba mu yi musu magana ba fa mu za su yi ta jazawa.
To yanzu misali gashi an kawo kotu, menene fatanka?
Fatana ni abinda nake fata a wannan zuwa kotu da muka yi, Allah Ubangiji duk yanda ya yi da ni daidai ne.
A halin yanzu wannan matakin kotu ta dauka a kanka?
Matakin da dauka a kaina ni dai ban san me alƙali ya ce ba, na ji dai ya yi rubuce-rubuce ya ce 15 ga wata.
Ita ma matashiyar Binta Muhammad ta yi mana ƙarin haske bayan fitowarsa daga kotun.
Muna zaune da su a gida ɗaya hallo, kawai da ya tashi ina zaune kawai ya zo ya caka min kwalba a wuyana, kuma ni ban san me na masa ba, magana kuma ba taɓa haɗa ni da shi ba, gaisuwa ma ba taɓa haɗa ni da shi ba, ban san me na masa ba.
Gidan na haya ne?
Menene tabbacin wani abu bai taɓa haɗa ku da shi ba tun daga shi ungwanku ɗaya?
Ka san yau da gobe in kana tare, in kuna zaune a guri ɗaya da mutum, zai iya zuwa ko wanda in ya ganin ka ko zai iya maka baƙin ciki ya gama bayan ka, don haka ya ce ma zai iya kashe ma ƙawata.
Wannan ciwon da aka ji yaushe abin ya faru?
Jiya.
Yaushe?
Yamma.
An je asibiti? Misali an kashe kuɗi ko kuwa ya abu ne?
Ko kuɗin treatment ma ba su biya ba, ƙarshe ma yaya ta ce ma ta biya kuɗin. Kotu ta ce shari'a 15 ga wata za mu dawo.
Shi yana ina? misali kafin akai wannan mataki na kawo shi nan, kun yi kokarin misali sasantawa a cikin unguwa tun daga iyayensa ga iyayenki mai bi ko da ƴan uwa da mutane?
A shi ya ga yace in ya rike ni ma sai ya ga waye tsaye mun, ya ga waye gatana, sai na ce ni hukuma ce gatana, sannan kuma Allah ni na kai shi ƙara.
Yanzu menene fatan ki ga shi anzo?
Ni dai kawai ina so domin a bani haƙƙi na.
Alƙalin kotun Malam Mujittafa Abdulkadir ya yi umarnin da a tsare matashin a gidan yari har zuwa ranar 13 ga watan gobe, a kuma dawo da shi a ci gaba da sauraron ƙaran.
Fatan al'umma za a dinga cizawa kafin a busa. Daga dai kotun shari'ar musuluncin da ke zamanta a Brigade PRP ƙarƙashin alƙali Mujittafa Abdulkadir, wani matashi ne shi ma ya gurfana bisa zargin cin amana. Wakiliyarmu Nafisa Ahmad ita ce za ta labarta mana yadda batun ya faru.
Matashin mai suna Yusuf an gurfanar da shi ne a kotun bisa zarginsa da cin amanar mai gidansa Mudassir Abdulrahman, wanda suka haɗa kasuwanci a ɗaya daga cikin kasuwannin jihar Kano, inda mai gidan nasa ya ce ya zuba masa kaya a shago na sama da naira miliyan 2, ko da aka zo lissafi sai aka ga babu kusan naira miliyan 1,300. Sajan Abdullahi shi ne ɗan sanda mai gabatar da ƙara, ko da ya karanta masa ƙunshin tuhumar da ake masa nan take ya amsa, sai dai ya ce shi fa bai san yadda aka yi kuɗin suka salwanta ba, domin shi bai ci ba kuma bai sha ba, hasali ma bai san yadda aka yi kuɗin suka salwanta ba. Bayan fitowa daga kotun mun zanta da shi wanda ya yi mana ƙarin haske.
Tabbas ko ana zargi na da samun matsala ta kasuwa, kuma abinda ni kaina ban ji daɗinsa ba, saboda zaton da ake yi min ne sai ya zamanto sai ya juye ya koma wannan zaton da ake min bai tabbata a kaina ba. Tabbas kuma na fi kowa baƙin ciki da wannan abinda ya kama ni, saboda ko ba komai na farko ban da uba, kuma ina da marayuwa ƙarƙashina.
Ba kamar ya zaton da ake bai tabbata a kanka ba?
Zaton da ake bai tabbata a kaina ba, wato ana yi min kallon ina da gaskiya, sai kuma wani yanayi na kasuwa ya zo sai ya mai da ni wannan mara gaskiyar da ake gani. Yanayin kasuwa da ya zo mana na wanda ba ma ciniki da kuma wannan ibtila'i da ya faɗa mu ne. Tabbas ina san wannan ibtila'i ne, muna sai da kayan blouse ne a ƙofar bai.
Sai me ya faru?
Shi ne da aka zo lissafi aka duba aka ga babu an ci kuɗi daga ciki. Asalin kuɗi miliyan 2,450.
Nawa ne babu kuma?
Daga baya ya zo ya karɓi 500,000 sai 42,000, sai da aka lissafin kayan shago da akwai kaman 700,000, sannan na mai lissafi akwai kuɗin wuta da muke biya naira 70,000, sannan da akwai kuɗin da muke ɗauka 350,000 har matsayin wata 16, shi ne kuɗin ya kama 336,000. Mu biyu ne.
Yanzu a takaice rori suka bata a cikin miliyan
ɗin. Yanzu dai a takaice shi dai abin da yake baya lissafi da wannan shawarar kuɗaɗen, kawai shi yana lissafin miliyan 1,300 ne.
Tun da shi aka buɗe shago.
Kimanin wata 16 kenan.
Ba a sai da kayan ne gaba ɗaya, misali wata ilmi sauro ya ce ya matar riba.
Wallahi tun daga sallah, tun daga bayan sallah, wallahi in muka ce ba ma samun abin da muke ɗauka. Wannan ma ɗin ya zama dole ne sai mun ɗauke shi, saboda menene ba mu da uwa, ba mu da uba, a ciki za mu ci abincin safe naira 100, da rana naira 100, da daddare naira 100, naira 50 ita za mu hau a daidai sau mu koma kasuwa da ita. Shi ne ma hikimar ɗauka wannan naira 350 ɗin tsakanin ni da shi. A Gwammaja muke, amma makaranta ce ta kai mu Gwammaja. Har aka yarda da ni da cewar na zauna a ƙarƙashin wani kimanin shekara 4 sama da dukiya ta miliyan 200. Ban taɓa hayyantarsa ko sisi ba. Har aka yarda da ingancin gaskiyata, bayan shi ya rabu da mai gidansa, shine shi wannan ya ce a samu guri a buɗe mun, saboda duk wanda ya tambaya ba za a ce ba ni da gaskiya ba. Kuma ko yanzu ma an je hatta can ƙauye an yi bincike an yi menene domin a gane na sai wani abu na aje, kamar yadda dai na gaya masa haka zai suka jika tarashi. In ba ma in ka je gidan mu in ban da tausayin yara da za ka ji ba, babu abin da za ka zo. Kotu dai ta ɗauki matakin cewar aje a aje mu sai zuwa 14 ga wata. Kwata na Allah ka fitar da mu. Zance dan ba zance ni kadai ba.
Alƙalin kotun Mujittafa Abdulkadir ya yi umarni da a tsare matashin a gidan yari har zuwa ranar 13 ga watan 5 na 2019 dan ci gaba.
Allah kyauta. Ko wanda irin kallo shari'a take yi wa irin matsalolin da ake samu a gidajen aure, kama daga kan mata da miji da kuma ƴaƴa har ma da iyayen miji ko iyayen mata. Ga dai ƙwararren lauyan nan na addinin musulunci Barista Umar Usman Dan Baitu da tanadin da shari'a ta yi akan batun.
Da farko dai shi shari'a akwai kallon da take yi wa matsaloli da ake samu a gidan aure na cizgunawa da musgunawa da kuma wulakantarwa da mafi yawa take kasancewa tsakanin ma'aurata ko kuma tsakanin ma'aurata da ƴaƴan ko miji ko ƴaƴan mata ko uwar miji ko makamancin haka. To shari'a ba ta yadda da cizgunawa da musgunawa da takurawa ta kowane gefe ba, kuma a ilmance shi wannan domestic violence, ma'ana rikicin gidan aure, an raba shi kashi-kashi. Akwai abin da ake kiransa physical violence, shine ta inda ɗaya daga cikin ma'aurata zai amfani da ƙarfi da kiɗin ko ya kushe shi ko cizo ko fusgaggashi ko turewa, wani sa'in ma har amfani da makami ko ruwan zafi ko acid ko guba. To shari'a ba ta yadda da wannan ba, kuma duk wanda aka samu da laifi a irin wannan tanadin da doka ta yi shi ma za ta yi aiki a kansa. Sannan kuma ga duk wanda aka kai shi kotu, in mata ake cizgunawa ta kai ƙara gaban kotu tana neman rabuwar aure, to kotu ba za ta yi wata wata ba wajen ta ga ta raba ta da wannan matsalar ta sahale mata. To akwai kuma cizgunawar da ake a gidan aure wanda ba duka ake yi ba, amma halin bacin rai da takaici da musguna da cizguna ake sa mutum, wannan shi ake kiransa psychological abuse ko kuma emotional abuse, kuma shi ana yin sa ta hanya ko ta a baki, mutum ya dinga cin mutuncin matarsa ko yana muzanta halittarta ko ya nemi mata ba'a ko ya nemi mata izgili ko kuma ita matar ta dinga yi wa miji, ko kuma ta hanyar kin kulawa, kin cin abinci, kaurecewa shimfiɗaɗɗe daga cikin ma'aurata. To dukkan waɗannan ana kiransa da suna emotional abuse, shi ma shari'a ba ta yadda da shi ba. Akwai abin da ake kiransa social abuse, wanda mutum ba zagin matarsa zai ba, ba dukanta zai ba, amma zai takure ta hanyar hana ta zumunci da ƴan uwanta, hana zumunci da makota, kokarin koyaushe sai yayi cikin din wayarta ya ga da wa take hira da wa take chatting da makamancin haka, wanda kaga wannan abu ne da yake nuna cewa akwai rashin yadda a tsakanin ma'aurata. Akwai kuma economic abuse, wanda ta hanyar tattalin arziki mutum zai takure matarsa ya hana ta wadataccen kuɗi, ya hana ta wadataccen abinci, ya kimata sutura mai kyau. All this waɗannan abubuwan suna daga cikin kashe-kashen cizgunawar da ake yi a gidan aure, wanda kuma shari'a ba ta yadda da haka ba. Shari'a abin da ta yadda da shi shine cewa wa ashruhunna bil ma'ruf, a yi mu'amala tsakanin mata da miji ta hanyar mutuntawa, girmamawa da ganin daraja da mutuncin juna.
Fatan al'umma za a rinka kiyayewa domin bin sauyin shari'a. Daga batun tanadin da shari'a ta yi akan gidajen ma'aurata, bar kuma mu ji yadda ake ziyara a gidajen yari ta bakin mai magana da yawun ma'aikatan gidan yari na jihar Kano, DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa.
To ziyara ƙashin bayan zaman lafiya gidan, kuma ziyara aba ce wacce kullum mukan yi kira mutane su dinga kawo ziyara gidajen yari domin ganin halin da mazauna gidan suke ciki. Wannan shi zai bada gaba ko dama wanda duk ya samu kansa a cikin gidan yari, wato alfahari ƴan uwansa sun zo gurin sa. Inga kalli wanda ba a zo musu kusan ransu ya kan baci, sukan ji babu daɗi, sukan cewa har akan goranta musu a ce musu ma gashi nan kana kurkuku amma ba ta zo maka ziyara ba. Wanda idan an zo za a ga har wani tinkaho da fahari yake cewa dangina suna so na dangina suna kulawa da ni. So to muna kira mutane su dinga zuwa ziyara kurkuku, suna ganin halin da su mazauna gidan kurkukun suke ciki.
Fatan al'umma za a garzaya domin taimakawa daurarrin. Daga batun kotun kuma za mu karkar shirin namu na yau. Kafin kuma mu sallama, muna amfani da wannan dama wajen miƙa sakon ta'aziyyar mu ga dan uwa abokin aiki Yusuf Nadaba Ismail bisa rasuwar mahaifinsa, wanda yau kwanaki 4 kenan. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu zuwan. A madadin shugaban tashar Amar Gazzali Yakubu, sai kuma Asma'u Sadiq Babe Nice, Abdulbasit Abdulmumin da Bahari Isa su ne suka sada ni da ku. Ni Abubakar Sabo da na jagoranci gabatarwa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan za mu ci gaba da yin hutun ƙarshen mako lafiya.
Ya bashi da sabo, mun ta sabo, kai ya buja kai ka talai.